جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنس النواصب. جزى الله أصحاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin addinin Musulunci. Inda muke karanto muku littafi mai suna Me Ya Faru a Karbala, wanda Dr. Muhammad Mansur Ibrahim, shugaban cibiyar Ahlul Bait da Sahabbai ta Nigeria, dake jihar Sokoto ya wallafa tare da Ni Haulat Usman. Idan mai sauraro bai manta ba, a saki na uku, mun ji cewa Hussein ya samu shahararsa ga hannun mutanen Kufa a filin Karbala ta hannun Zuratu al-Tanimi, wanda shi ne ya fara kawo Hussein sara a kafaɗarsa. Sinanu ɗan Anas, wanda ya zaburo ya kai ma Hussein hari ga maƙogwaronsa. Sai Kuli al-Asbahi, wanda shi ya cire kansa. An gani Yazid shi kuma cewa ya yi wa ya kashe Hussein. Ya yi rantsuwa cewa shi bai yi umarni da haka ba, kuma bai ji daɗi ba har ya cinye ma gwamnansa a kan wannan aika-aika da ta faru, yana cewa bai kiyaye alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Idan muka koma a garin Kufa, su kuma suna can sun kafa rundunar ƴantiya. Bayan da mutanen Kufa suka ga abin da ya faru a ranar Ashura, sai suka haƙiƙance sun ci amanar Sayyidi Hussein. Tunda su suka kayyato shi amma suka so zarta shi. Idan kuma koma a birnin Makka kuma, a Makka tunda labarin Karbala ya je musu, sai Abdullahi bin Zubairu ya nemi goyon bayan jama'a akan zama Khalifa, kuma ya samu nan take. A ɓangaren Yazid shi kuma, mun ji cewa alƙawarin Allah ya tabbata a kansa, inda ya rasu bayan ganawa mutanen Makka azaba. Yanzu kuma shirin zai ci gaba.
أصحاب النبي محمد جميعا
أرين جسمين شيئا لتوافن شيئا ثم وسط أدين يا فارس عرلت أرين جسمين مليوا فرما وانجي عوش هالكل لفرق ورين سيطورة الحاكم جسمي سيدي وكان فتوكم حسن تاريخي يزيد سيه كايتو شيوا يزيد يا أمانا دوان الدنيا أي يا أبتي أكلتا kuma suka ce an zo masa da kan Sayyidi Hussein ya tsaya da kan gwamna a cikin hankinsa, kuma ya zage shi saɓanin abin da ruwa ya yi ingantattu suka faɗi cewa ya nuna damuwa matuƙa a kan kisan, kuma ya rike da Allah bai yi umarni da shi ba. Kisan maganar zuwa birnin Sham da kansa babban ƙarya ce wanda ba ta jiri daga kowane irin magobara ba. A gaskiyar maganganu marasa tushe waɗanda ƴan Shia suka yaɗa, har da cewa an wulaƙanta gawarsa aka daɗe a cikin ƙarƙarinsa, bayan an tattaka shi da dawakai, kuma wai an dawo da iyalansa a daure kamar fursunoni zuwa fadar sarki Yazid. Saboda wuce gona da iri kuma sai suka lafarta cewa sama ta yi aman jini na tsawon lokaci bayan cikinsa, kuma babu inda za ka daga zuciya a wannan lokaci sai ta ga jini a ƙarƙashinsa. Kuma ba wai wannan shi ne dalilin launin ja da muke gani a sama bayan faɗuwar rana. Sun manta wannan jan shi ne alamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wani idan ya bushe mai sallah. Matsayin malaman sunna, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da cewa fitinun za su gudana a bayansa, kuma ya faɗi cewa alherin kai na daidai gwargwadon nisan karkara daga gare su. Waɗannan hadisai na nan a shimfiɗi cikin littafin sunna a Kitabul Fitan na kowane littafi. Dabi da abin da ya faru a Karbala, ba wani saɓani a tsakanin malamai cewa an saka ɓarna wadda ba ta dace ba. Hadisi kai shi ne da ya nuna cewa ba a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin sha'anin iyalansa, wanda kuwa duk yake da hannu a ciki to ba abin da zai hana shi gamuwa da fushin Allah in ba su baya ya ba su ga ingantacce. Amma ga duk da wake da alhakin wannan ta'arta, malaman sunna na ganin cewa ƙaddarar Allah ita ce babban jigon duk abubuwan da suka faru. Amma babu shakka, akwai hannayen ƴan Shia ciki dumi-dumi, sai dai suna kallon lamarin gaba ɗaya a matsayin ƙaddarori masu tattare da hikima. ga abin da Ibn Taymiyya ya ce, wannan lokacin sun rayu a cikin kuruciya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka ba su samu damar taimaka musu ba a wajen jihadi da yaɗa kalmar Allah kamar yadda sauran sahabbai suka yi. Duk wahalarin da sahabbai suka sha a Makka da tsangwama da tashi a hankali, haka ma duk gwagwarmayar da suka yi bayan sun bar gidajensu da ƙoƙon da aka yi, Badar da Uhud da Khandaq da Tabuk da sauransu, insha Allah ya tara gun darajoji da gafara ga sahabbai. Kamar yadda za mu gani a suratu Ali Imran da Tauba da Ahzab da Fathi da sauransu, su waɗannan bayan Allah ba su samu kasancewa a ciki ba, kasancewar Allah ya zaɓa musu wani babban matsayi a aljanna. Ya talalle ne su ma su fuskanci wasu ƙalubale da za su kai ga samun shahadarsu domin ɗaukakar matsayinsu. Don haka ma Ibn Taymiyya ya ƙara da cewa, ka shaidar shi da ka zargi Husaini a kan fitowar da ya yi bayan duk shawarwarin da aka ba shi. Ka sani, Allah ne yake ingiza su zuwa ga ɗaukaka da darajar da ya hukunta masa. Malamai sun ƙalubalanci ‘yan tawaye game da tawayen mutanen Madina. Malamai magada annaba ba su ja da bakinsu ba su kai shiru lokacin da abin yake faruwa. Sun bayyana wa mutane abin da Allah ya wajabta na ɗa'ar shugaba ko da fasiki ne. Matsalar da ke cikin wannan ita ce kauce ma zubar da jinenen jama'a da hana tashin hankalin da ba a san ƙarshe ko iyakarsa ba. Jinin musulmi guda ɗaya yana da kima da daraja a wurin Allah, wadda ta wuce darajar ɗakin Ka'aba. Littafin sunna na hadisi da na aƙida a cikin da waɗannan hadisan, sun buga da misali da malamai biyu a matsayinsu a wancan lokaci. Matsayin Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar na daga cikin waɗanda ba su yi na'am da naɗin Yazid ba kamar yadda ya gabata, kuma bai yi masa mubaya'a ba sai bayan rasuwar sarki Muawiya. Amma a lokacin da wannan fitina ta taso ta cire Yazid, ya tara dukkan iyalansa ya gargaɗe su game da tsarin cin abin da ke gudana. Ya ce musu, ku sani mun ba da bai'armu ga wannan mutum ne bisa ga amincin Allah da sunnar manzonsa. Kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, duk wanda ya yaudara za a kafa masa fita a ranar Alkiyama, a ce wannan ita ce yaudarar da wani ya yi. Babu ko wace yaudara in dai ba shirka ce ba da ta wuce mutum ya yi mubaya'a bisa ga amanar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya kwanci mubaya'arsa. Ta haka kada ku yi mai Yazid tawaye, kada ɗayanku ya sanya hannunsa cikin wannan tashin hankali, wanda kuwa duk ya yi haka zai zama rabuwa ta da shi kenan. Sai Umar bai tsaya ga gargaɗi iyalansa kawai ba, sai da ya je wajen jagoran wannan tashin hankali, ana kiransa Abdullahi ɗan Mutu'i. Abdullahi nan take ya maraba da shi, ya nemi a kawo mai majingimi ya tuntuɓa masa. Sai ɗan Umar ya ce, ni ban zo don in zauna ba, na zo ne in faɗa maka wani hadisi da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ji shi yana cewa, duk wanda ya jari hannunsa daga biyayya ga shugaba zai gamu da Allah baya da wata hujja, wanda kuwa duk ya mutu yana mai rabuwa da jama'a to zai yi mutuwar jahiliya. Mashayin Muhammad ɗan Hanafiya, kafin mutanen Madina su yi Yazid tawaye, har su cire gwamnansa sai da suka tafi wurin malamai suka nemi goyon bayansu. Da suka je wurin Muhammad ɗan Ali Kano Husaini, sai ya tambaye su don me za su cire Yazid. Sai jagoransu Abdullahi ɗan Mutu ya kada baki ya ce, domin Yazid yana shan giya kuma ba ya sallah, balle yana tsallake hukuncin Alƙur'ani. Muhammad ya ce musu, ni ban ga abin da kuka faɗa ba, kuma na je wurinsa na zauna tare da shi, na gan shi yana tsaye da sallah, yana kamanta alheri, yana tambayar ilimi kuma yana lazimtar sunna. Sai suka ce, ai dole ne ya yi masa haka. Muhammad ya ce, me yake so gare ni ko me yake tsoro da zai yi wa giya? Shin ya sha giya ne a gabanku? In dai har kun gan shi ya sha giya to tare kuka sake ne, tun ko ba haka ba to bai halalta ku shaidi abin da ba ku gani ba. Sai suka ce, ba mu gani ba, amma wallahi wannan maganar a wurinmu gaskiya ce. Sai ya ce, Allah bai yarda da haka ba ga masu shaida dan yake, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ma'ana, ba ke wanda ya yi shaida da gaskiya kuma suna sani. Suratul Zukhruf. da Ibrahim Hanafi ya tabbata musu ba shi tare da shi, sai suka ce kamar dai kana ganin kai ka fi cancanta mutaka a gaba. Sai ya ce sam, ba na halarta wa kaina yin wannan al'amari a kowane matsayi, ina jagora ko ina majini. Suka ce to amma ai ka yi yaki tare da babanka, ya ce ku kawo min wani irin sai in taya shi yaki. Suka ce to ka saka ƴaƴanka Al-Qasim da Abul-Qasim suka fi tare da ku, ya ce an har zan sa ƴaƴana ne zai hana ni ma in je. Suka ce to ka zo mu je ba sai ka yi yaki ba, iyaka kawai kai muna kance ga mutane, ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah in ce mutane su yi abin da ba zan yi ba. Suka ce to lalle ko kana so ko ba ka so sai mun shigar da sarkin wannan lamari, ya ce ba zai yi maku daɗi ba don zan rinka ce ma mutane su ji tsoron Allah kada su yarda da wani mahaluki a cikin fushin Ubangiji. Daga ƙarshe dai Muhammad ya fice ya bar Madina zuwa Makka don gudun wannan fitina. Mutuwar Yazid, ga dukkan alamu Yazid ya bar duniya yana ziyarar abu ɗaya da yake suna gaban gamuwa da Allah a kansa. Wannan al'amarin kuwa shi ne kisan Husaini. An faɗi cewa ƙarshen kalaman da Yazid ya yi a duniya su ne, ya Allah kada ka riƙe ni da abin da ban so ba kuma ban ba da umarni ba, ya Allah ka yi hukunci a tsakanina da ɗan Ziyad. Ina nufin gwamnan Sanaku da ya sa aka kashe Husaini. Yazid ya rasu a ranar 14 ga Rabi'ul Awwal shekara ta 64 bayan hijira. Mun ci gaba da shekaru huɗu ba, amma al'ummar musulmi ta samu ja da baya matuƙa daga ƙarfinta da kwarjininta a cikin wannan baƙin lokaci. Matsayarmu a kan Yazid, nuni ya gabata a can baya zuwa ga irin tsakanin mawallaka a game da Yazid. Mutane sun kafa kashi uku a kansa, suna jajinta da la'antarsa, wasu na yabonta da gwarzonta shi. Kashi na uku su ne waɗanda suka tsaya a tsakani suna nema a yi masa adalci, a ajiye shi a matsayin sauran ire-irensu daga cikin sarakunan musulunci masu rauni waɗanda suka saka kura-kurai a cikin mulkinsu. An kasu a cikin ayar da maɗaukakin sarki yake cewa wa'akaruna taraku bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara shay'an atallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim, ma'ana kuma waɗanda suka yi iƙirari da laifukansu sun gara ya aiki na ƙwarai da wani maras kyawu, suna yi wa Allah ya yi tuba a kansu, lalle Allah mai yawan gafara ne mai gamannin jinƙai. Ɗaya daga cikin malamai masu matsakaicin ra'ayi kan wannan matsala shi ne Imam Abu Abdullahi Az-Zahabi. Ga abin da ya ce a cikin Tarihin Yazid a littafin Siyar a Alam An-Nubala, lahu ala hanati ya sanatu wa hiya ghazwu al-Qumqaniyya wa kana amiru zalika al-jayshi wa fihi mithlu abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu ila an qala ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواهي بل فيهم من هو شر منه. Tare da tuɓa-tuɓansa yana da alheri guda ɗaya, shi ne yaƙin Ƙumƙaniyya, kuma shi ya jagoranci yaƙin. Alhali a cikin rundunarsa akwai manya irin su Ayyub al-Ansari mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ci gaba da cewa Yazid na cikin waɗanda ba ma zagin su ba ma kuma ƙaunarsu. An yi ire-irensa da dama daga cikin halifofin daulori guda biyu, ina nufin Umayyawa da Abbasiyawa. Haka ma a cikin gwamnoni an yi ire-irensa da ma waɗanda su ya ɗara su dama. A baya mun kawo hadisin da ya nuna falalar wannan jihadi da Yazid ya jagoranta, wanda Bukhari ya ruwaito daga Ummu Haram Al-Ansariya matan Sayyidi Ubadatu ɗan Talib. Wannan hadisi yana ɗauke da falala babba ga sojojin rundunar, cikinsu har da Sayyidi Hassan da Husaini. Yazid dai shi ne jagoransu a wannan rana. Ga abin da ta ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rundunar farko da ga al'umma ta ɗanda za su yaƙi a kan teku an gafarta musu, sai na ce ya manzon Allah ni ina cikinsu, ya ce eh kina cikinsu. Sannan ya ce kuma rundunar ta farko da ga al'umma ta da za su yaƙi birnin Kaisar Ƙumƙaniyya su ma an gafarta musu, na ce ya manzon Allah ina cikinsu, sai ya ce a'a. Ummu Haram ta halarci yaƙin na farko amma ta tsaya kafin wannan na Yazid, kamar yadda bakin da baya ƙarya ya faɗa mata. la'antar yajid kalina la'antar yajid da ma la'antar kowane irin musulmi ba aikin mutanen kirki bane domin la'ana tana nufin nisantar da jinƙayin ubangiji babu kuwa musulmin da ake fatar jinƙayin ubangiji da nisance shi a raye shi ko bayan mutuwarsa idan yana raye jinƙayin ubangiji zai iya sa fiyarsu ba idan kuma ya mutu da jinƙayin ne zai shiga aljanna ko da bayan ya ɗanɗana kuɗinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba mai yawan suka ko la'anta ne ba ba kuma mai faɗin kujamar magana da alfasha ne ba magabata da dama sun kasance suna kama bakinsu daga la'antar ko da dabba ce domin wata rana a cikin tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wata mata ta la'anci raƙumarta don ta kusa kaya da ita sai ya yi umarni a ɗauki kayan da ke kan raƙumar a sake ta za su yi an riga an la'ance ta Imran ɗan Husaini radiyallahu anhu wanda ya ruwaito hadisin ya ce yanzu haka kamar ina ganin su suna tafiyar ta kowa ya fita batunta wannan game da la'antar wani wanda aka ayyana kenan amma a jumlace ana iya cewa Allah ya la'ani azzalimi ko Allah ya la'ani maƙallaci ko mai cin rashawa ko makamancin haka amma a kama sunan wani al'ani wannan shine ba a buɗe ƙofa ba domin la'anta na nufin nisantar rahamar Allah rahamar Allah kuwa da ita ce mutum zai iya samun tuba matuƙar yana raye da ita ne kuma zai iya samun sassaƙi idan ya cika tasirin ƴan farfaganda wani muhimmin al'amari da ya kamata mu yi nuni zuwa gare shi a nan shi ne tasirin farfagandar zai a tawadin da muka ambata a baya na ƙarin gishiri ga mafi yawancin labaran wancan lokaci misali masu yankin ruwayoyi sun yi duka ta kauta ga ruwayen da suka ce an je da kan sai ya ji Husaini har birnin Sham wurin ya ji mallantanar sauran almarin da aka yi kaito ta cewa ya fasa haushi da nuna wannan har da wasu kaitoci na rashin kunya haka kuma game da iyalan Husaini bai inganta cewa an yi masu wulaƙanci ba ko kaɗan maimakon haka ma da aka zo da su wurin ya ji ya mutunta shi kuma ya musu rantsuwa cewa bai yi umarni da haka ba ya kuma ji daɗi ta dangane da wake alhawa wacce a cikin tenti ya ba da izinin yaƙar Madina a nan ma rundunar yanzu ma ta yi ƙarin gishiri mai yawa ga abubuwan da suka faru har da cewa an yi ma mata fyaɗe abinda ta ba a san shi ba a wancan lokacin a cikin al'ummar musulmi haka ma kan rundunar da ta je masa ta abinda ba a faɗa ba a kan ta tsawon rundunar da muka yi magana a kan ta Ibn Umayr ko wacce Hajjaji ya jagoranta daga baya har cewa aka yi suru ta Ka'aba alhalin masana sun shaɗe da wasu ga waɗannan ƙarairayi ita wannan rundunar ko shiga maka ba ta yi ba sam to ta ina za su rusa Ka'aba makwakin Ashura yayi da makwakin Husaini babu shakka wata shida a ce babba suke da manufar ci gaba da tona mikin da sunu waɗanda suka yi su sun gamu da Allah ya hukunta su da yana cikin addini a yi makwakin wani ai kuwa da an shirya su a yi na kakan Husaini wanda shi ne fiyayyen zalifai idan kuma sun ce ai saboda an zalunce shi ne to da shi da mahaifinsa wa aka fi zalunta shi ya yi fito na tsohuwar ya samu tsohuwar hana ka mutane 88 a cikin masu kula da shi a ƙoƙarin su na kama shi sannan shi ma suka kame suka kashe shi bayan kama shi din ya fassara amma shi mahaifinsa kwanto ƙauna aka yi masa yana hanyar tafiya masallaci cikin duhun asubahin aka kashe shi to don Allah a tsakanin su biyun wa aka fi zalunta kuma idan wannan ne dalilin yin makoki don me ba a yi na mahaifin nasa haka su ma har likoci biyu da suka gabata sayyadi ali kowannensu yana matsayin shugaban musulmi aka kashe shi kuma a cikin birnin manzon Allah mai alfarma idan sun ce din ya shahada ne wajen fara addini suke makokinsa sai mu ce wannan sun a'adin biki ne inda shari'a za ta amince da yin bikin wane ne baya son ya samu shahada sai a zauna a yi ta kururuwa ana yanka jiki don wani masoyin Allah ya tafi aljanna kuma da haka ne da shugaban shani dai an ga bakkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji mutum cancantar a yi masa tunda a gaban manzon Allah aka kashe shi kuma shi ne shugaban shuhada na duniya idan sun ce a yi kisan wulaƙanci ne aka yi masa to ai kowa ya ce irin wulaƙancin da aka yi magawar sirya juhanga abin da ya baka tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matuƙa duk da haka mata duba wannan lamari na kisan sirya juhanga wasu da kuma yake duk sun ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tuban ki ya bar su da Allah Allah kadai shine masani rabi mai gaggawar misali su ne ai shi'a har inda yake magana suna nan suna cin zarafin waɗannan bayan Allah kamar su suka ci manzon Allah jin zafin an kashe masa babba ko kuma sai ya tsatsace shi tsakanin Allah da bayan su su hada shi rahama a gare su idan ya so yin haka Idan musiba idan ta sauka umarnin Allah a gare mu shine mu istirja'i Allah ya ji kafofin malamin kadi kuna na ji uɗa muku sai a lokacin da aka gaya musu an kaso ce ni sai ya ce sun kace shi aka ce masa eh ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ya karanta aya ta 46 a sura az-zumar inda Allah yake cewa kace ya Allah mai kana halittar kamai da fata haka ne fili da bore kai ne yake hukunci a tsakanin bayansa a cikin abin da suka kasance suna saba juna a cikin sa bayan haka malamin bai sacewa ukun ba in ba makoki ka dame ga tabbas an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabawan bani isra'ila waɗanda aka yi ta kakewa kai mun fa tafi da nisa ku sai da dai ganin alhassan ne kuma duk wata kulula da Allah ya ba su a dariya ba su isa idan har alhassan bai wuce ƙanin ka ba to a wani dalilin da zai fi ta husaina a kanta sa'annan shi ma shahada ya samu don an kulle ma sarki an sa masa guba a abinci ya ci da shan ruwa me ya sa shi ba a nasa makoki sai don Allah ya yi shi a kuka da mana wa ya fara yin wannan makokin wa ya ce kuka baƙaƙen kaya wa ya ce ku shirya dirama wa ya ce ku yanka bikinku da ƙananan yaranku ina kuka samu irin wannan aiki a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hindu a ranar Uhud kasancewar mun kira sunan wannan baiwar Allah a cikin zancen adalcin da aka yi wa Sayyid Hamza kuma don tabbatar da adalcin da muka yi alkawari tun da farko a cikin wannan rubutu zai dace mu yi nuni da cewa daidai ita ce aka ce ta nemi a kan Sayyid Shuhada Hamza tana a kan kafirci a lokacin kuma ya tabbata cewa an yi mata musliya an farka cikin ta shi da sauran wasu mahajirai guda biyar da suka samu shahada a tare da shi abin da kurai ta ba kuwa an samu mutanen Madina sun ci da wasu da suka samu shahada ba saboda sun ƙi jin hausun waɗancan da suke dangin su amma babu wani dalili ƙwaƙwara da yake nuna cewa wannan ta'addancin na musla an yi shi ne gas a hannun Hindu ko mai gidansa Abu Sufyan amma maganar cewa Hindu ta rika cire kunnuwa da hancin gawarwaki ta kai warewar da ƴan kunne da shi a maimakon naka da sabuwa hukuncin su kan Sayyid Hamza duk almaraki aka ce wai da aka yi ta cire hantar Sayyid Hamza ta tona har ta fata haɗewa sannan ta zubar duk ba mu kantun gaskiya a ciki a cikin labari ya fito ne daga Salihu ɗan Kankana malamin ƴaƴan sarki a zamanin Umar ɗan Abdulaziz daga wurin shi ne ismin Ishaq ya biyo wannan labari na rubuta a cikin littafin sa a tsira daga nan kuma labarin ya yaɗu a sauran littafai shi kuma Salihu ɗan Kankana kuma bai rikici faruwar wannan lamari ba domin a lokacin ma ba a haine shi ba kuma ba a san daga inda ya samu labarin ba Abu Sufyan radiyallahu anhu bayan da aka tsari yakin na Uhud ya gaya wa musulmi cewa za ku ga an walakanta gawawwakinku ku sani ba ni na sa a yi ba kuma ban ji ciwon da aka yi ba wannan fakatun musulun sarki kenan kamar yadda muka sani waɗannan dalilai su suka sa Sheikh Muhammad ɗan Abdullah al-Uwaisi ya kawo wannan labarin a cikin littafin sunan iskokin ƙarya a cikin sira abin da ya wajen mu sani shi ne waɗannan bayan Allah dukkan musulunci tare da sauran Quraishawa a lokacin da aka ci galaba a kan Makka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi musulunci ya yafe musu duk cin zarafin da suka yi masa shi da jama'ar shi a baya ya yi hakan ne kuma bisa ga umarnin Allah madaukakin sarki da ya ba shi a cikin alkur'ani da wannan ya kasance da shi su an kankare shi gami da shirka kuwan zunubai na ɗewa me ya bi a ranar Ashura ranar Ashura ita ce rana ta 10 ga watan Muharram watan farko a kalandar musulunci kuma ɗaya daga cikin watanni huɗu masu alfarma da maɗaukakin sarki ya faɗe su a cikin alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana fadalar wannan watan da kuma musamman kwana 10 na farkonsa ranar kuma mai ɗimbin tarihi ce akwai hadisi masu inganci da wasu kuma masu rauni a kanta hadisan sun bayyana cewa a daidai wannan ranar ne madaukakin sarki ya halitta annabi da Adam alayhi salam a irin gani kuma ya shigar da shi cikin aljanna a irin da aka karbi sunan sa bayan da ke dan ya afkar da shi cikin abin da aka hane shi a kuma irin ta ne har wa yau Allah ya fitar da annabi Musa alayhi salam ya nutsar da rundunar Fir'auna a cikin teku wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake azurtar ranar Ashura tun yana Makka kamar yadda musulmai su ma suna yi a lokacin da ya zo Madina kuma sun ya sanar da Yahudawa suna yin azumi suna cewa mun samu ke yi da ranar da annabi Musa ya samu kansa shi da kakanninku bani Isra'ila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an yi shi ku tantance da annabi Musa alaihi salam a nan ne ya umarci musulmi su ma su yi azumi har ya ce ya da ya fara cin abinci a ranar Ashura su ya kama bakin sa babban dalili kenan cewa azumin ya zama faradi ba mustahabi ba amma a lokacin da aka fito kai wajen cin azumin Ramadan a cikin suratul Baqara sai sallallahu alaihi wa sallam ya fito hukunci ya zanto wanda yake so ya yi wanda kuma baya so ya bari amma kuma ya tace da irin jindin ladan da ke tattare da yin sa a cikin sunan da mata hanyoyin da masana kimiyyar hadisi suka gamsu da su cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana muhimmancin wannan azumi misali a cikin sahihi al-bukhari ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ba ta magana wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kin dabi yin azumi ka daina fifi ta ta a cikin sauran ranaku kamar ranar Ashura haka kuma babu wani watan da yake fifi ta yin azumi a cikin sa kamar Ramadan a cikin hadisin Abu Qatada ta radiyallahu anhu wani mutum da ya zo ya yi fitowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah menene matsayin azumin ranar Arafa sai ya ce ina fatan Allah zai gode ki ban gara da na bana ga wanda ya yi ya ce to azumin ranar Ashura fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina fatan Allah ya gode zunubin ke kada gara ga wanda ya yi da wannan ta tabbata kenan ranar Ashura ka tace kuma ranar sahara sai ya bi sai na radiyallahu anhu ranar ce da akwai wata shari'ar Allah a gari da ita kuma duk da yake addinin Allah ya tsaka kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abin da zai faru da sai ya sanya shari'ar da manzon Allah ya bar mu a kanta duk da kasancewar wannan rana tana da tarihi mai dangantaka da annabi Adam da annabi Musa alaihi salam ba zai yi mu farar da wata ibada da wannan manufar ba sai idan shi uban tafiya sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu ita don haka ma ba mu azumtar ranar hijira ko ta badar ko isra'i da mi'raji da sauransu Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم معنا لا قوة لن تكون ايماني كلا كتير غباء الله دا منزلتا وما كنت تقول الله حكيت الله ما يتفكر كله ما يتفكر كله saboda haka duk mumini mai sanya tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abin da manzon Allah ya sunanta ne kadai zai yi a wannan rana shine azumi ba zai biye mu masu makoki ba haka kuma ba zai biye mu masu cewa a yi murna har da saba ado da safararen kaya da yalwata ma iyali don su cika ciki ba ana maganar azumi ne ya fa maganar cika ciki wannan wata bid'a ce da jahilai suka zo da ita don su fara wata tsohuwar bid'ar NCA ta makoki kuma an kirkira hadisai da dama a kan haka amma malamai magana annaba sun yi fashin baki a kan su kuma sun tabbatar ba su da asali Allah muke roƙo ya dasar da mu da sauraba ya ba mu ikon kasancewa a cikin sa wanda suke sauraron magana sai su bi mafi kyawun sa waɗannan su ne waɗanda Allah ya kiyaye kuma waɗannan su ne masu kaifin hankali alhamdulillah masu sauraro cikinka a nan muka kawo ƙarshen karatun wannan littafi mai suna ne ya faru a Karbala a madadin marubuci wannan littafi Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto sai wanda ya shirya wannan shiri Mustapha Bukari Sani sai injiniyan da ya kace mana sauti Usamatu Usman ni Hawlatu Usman ke cewa sai mun haɗu a cikin sabon littafi wa salamu
alaikum.